fitowa zauren VOA har yanzu muna kasar Kamaru kuma Muhammad Bashir Ladan shike jagorantar shirin bismillah Bashir
to bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can banin da Malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiya nan kasar Kamaru tun 1990
demokradiya na nawa a nan kasar Kamaru domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai fata abin da ya ga dama wanda dai ya gana takawa ana taka doka saboda ayi gyara to amma kasa yau ba dama mutum ya fito ya zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiya anan yana nawa ta wajen zabe mun duba hukumar zabe shugaban kasa shike zabe wanda suke zama a hukumar zabe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zabe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zabe akwai dan sanji kam a wajen maganar zabe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zabe ne a kasan Kamaru da wahala domin muna ganin yadda zaben yake tafiya wato ainihin demokradiya yana nawa a kasan Kamaru in muka duba gabanin a haɗe kasashen biyu wato West Cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1960 zuwa 1959 akwai su KNDP na su NDA da su Fonca da sauransu kowane da jam'iyyar shi a lokacin demokradiya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma sai aka take demokradiya shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyan kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi
so Alhaji Muhammadu Jafaru duk yanda aka yi dai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke riƙe da abubuwa a nan menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu
a dangane da batun demokradiya a cikin kasar Kamaru babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa Polidia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiya a cikin kasar Kamaru domin kusa ka babu a cikin Afirka dai Kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi 'yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya rika tafiyar da mu akan haka.
So Malam Bamanga baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba.
A gaskiya a ce wai akwai namu yan siyasa a ciki to za a iya ce amma ni zan ce maka o don me sa don gege in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala matashi a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayina kaga gwamnatin din wato ma duwala suna takura mini wata sa'i ne har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afrika, amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya a kasan ta Cameroon an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na gaya maka dan uwana, mun koma baya, mun koma baya don misa, mun koma baya domin akwai 'yan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fitar kasan Cameroon, su tafi Canada, su tafi Etazuni, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Espan, su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu, ba habbe wato in suka ba da ra'ayi barazo a ci masu mutunci ba, ko kuma barazo a taba su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a masu kamu.
So malam Hamisu Muntari, to ai wasu 'yan siyasa suka ce yau idan demokratiya ta gurbance a kasar Kamaru, kuma 'yan adawa da naku alhakin, to wada ya za ka amsa musu wannan?
Jam'iyyar adawa suna da yawa a kasar Kamaru, wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa, shi ya saka take taimakawa, take ba da tallafi wa 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan 'yan adawa. Ba wai a aikace 'yan adawa suka kawo gurbancewan demokradiyya a kasar Kamaru ba. Na biyu kuma gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba, amma da na ba su mukami a cikin gwamnati. Ka ga aka zaɓi ɗaya daga cikinsu, aka ba shi ko minista ko director ko wani abu, sai ka ga yana bin bayan, yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. Wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi. To muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana ƙarfin 'yan adawa gabaki ɗaya a ƙasar Kamaru.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, sai dai ai 'yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsarin ilimin na demokradiyya muke. Kaga sun lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka, duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta FDPC take tafiyar da mulki, wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan. Me za ka iya faɗa mana kai?
Wannan kuma tunaninsu ne, ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba, amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu, sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasar Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau. Ba wai don ina cikin kungiya na CRDPC bane zan mara mata baya 100%. Ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi, su abin da wannan shugaban ƙasar yake yi shi suke so su yi. Kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya, gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da waɗannan mutanen ƙasar su da kansu sun gyara ƙasa ba. Yau bi ma'ana, zan ɗauki maka misali, in ka tafi ƙasa kamar Amurka da kamar su Ingila da sauran ƙasashe, ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa, ba gwamnati bace, gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su zo waɗannan hanyoyin domin su gyara ƙasa, su buɗe kamfanonuka, su buɗe masana'anta, su ba wa mutane sana'a. Amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai, wannan mu da kanmu mun yi wa kanmu ƙarya. Wannan shine dalilin abin da isa har yau 'yan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba. Irin siyasa da wadda ita ƙungiyarmu na RDPC take yi, irin wannan siyasa in su ma suke so su hau su zo su bi layi, to ya za a samu canji?
Da waɗannan bayanai na Muhammadu Jafaru, za mu dakata a yau. sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani shiri na musamman kan zaben Amurka a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.